الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta Lahadi. Yau 9 ga watan 9 watan Ramadan. Bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda kuma ya dace da 10 ga watan 4 hijiran miladiya 2022. Ci gaba da karatun mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 18 cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Yau za mu tashi a farkon aya ta 19. Kafin haka akwai ɗan tambayoyi. Mai tambaya ta farko tana cewa tana fama da rashin lafiya wanda ya kai kusan shekara 3 tana fama da wannan rashin lafiyan wanda yasa ba ta iya yin azumi. Idan ta yi sahur sai ta yi amai, haka ne in ta yi buɗe baki ma ta yi amai. To yanzu ya halatta ta dinga ciyarwa tun daga halin da take ciki. To ban san cikin shekara 3 nan ko ya take yi ba, tun da shekara 3 dai ba ta yi azumi ba. To tsawon shekara 3 ciyarwa take ko kuma ana bin ta bashi ne na shekara 3? Shine abinda hankalin mutum zai hararo in ya karanta tambayan. To abinda malami suka ce dangane da rashin lafiya, rashin lafiyan da ake bada daman ciyarwa shine rashin lafiyan da nayi magana ran nan, wanda likitoci ko likita yace akwai wahalan a samu waraka. Bi ma'ana akwai rashin lafiyan da mutum zai zama da shi ne har illa masha Allah, sai dai wani ikon Allah. Amma bisa kaman zato mafi rinjaye a wurin likita, wannan ciwon ba za a warke ba. To irin wannan ya halatta mutum ya dinga ciyarwa, namiji ne ko mace. To idan ke ma likita ya ce yana ganin ciwon ki nan ba za a warke ba, to sai ki shiga cikin sahun masu ciyarwa. Amma in dai akwai yiwuwar za a warke, to ya kamata a nemi magani ko na gida ne ko na asibiti domin yin azumin shefi alkhairi akan ciyarwa. Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ku yi azumin shefi muku alkhairi inda kun sani. Domin mun zanci kanmu a wani irin yanayi, wani neman sanadi ma yake a ce ba zai azumi ba, saboda me? Saboda ga zafin rana, ga wahala. Ina fata an gane. Na'am. Gaskiya ne, kuma ga halin da ake ciki na rayuwa a ƙasan, na kuncin rayuwa, wannan duk yana taimakawa wajen faro waɗannan abubuwan. Amma dai abin da ya fi alkhairi ne shi ne a yi azumi. Azumin da muke a nan kusan sai mu ce ta wani je mu gode wa Allah. Muna ɗaukan azumi ne daga ƙarfe 5 ko zuwa 6 da rabi an sha ruwa, kai lissafi awa 13 ne da rabi, haka ne ko ba haka ba? Akwai wanda suke azumin kusan awa 20 a wannan duniyan, ba yana nufin a Najeriya ba. An gane ko? Domin kada ce kamar Scandinavian, irin kasashen su irin Denmark, irin su Switzerland, Sweden, waɗannan kasashen irin su Iceland suna azumin wani lokaci awa 21. Awa 21 suna azumi. Ina fata an gane, saboda wani lokaci rana sai ta kai 12 dare kafin ta faɗi. 12 dare. Ƙarfe 3 dare kuma alfijir yayi. Ina fata an gane. Wani lokaci ma kafin ƙarfe 3. Akwai wani aboki na taɓa yin azumi a Denmark. Yace min wallahi malam 12 dare muke buɗe baki. Ina fata an gane. Ban taɓa azumi a wannan ƙasar ba, amma na san yana faruwa. Amma a cikin shekaru kaman 5 da suka wuce, muna azumi a America kusan awa 19. An gane ko, saboda karfe 3 da rabi an yi sallar asuba. 3 da rabi na dare. To sannan kafin ku sha ruwa kuma sai can wajen karfe 9 da dare. An fanci wannan abin da ke kaga in kalli safa a wurin da yawa. To shi yasa mu azumin da muke mu gode wa Allah. Domin ka'ida shine matukar rana za ta fadi ko na awa ɗaya ne wajibi ne kai azumi awa 23. Shine hukunci a musulunci. Ina fata an gane. Amma in ranan ba ta faduwa ne gaba daya tunda ana tsintan kai a cikin June ko July, akwai lokacin da ranan take tsayawa chak. Idan ta taho kaman karfe wajen 5 ko 6 kafin ta fadi sai ta tsaya. Har washe gari kuma haka ba za ta fadi ba. Ko cikin 2019 ya faru a Switzerland, akwai wani sai ya kira mu video call kun ga ranar har yanzu ba ta fadi ba, yace sai ku yi ta hakuri. To amma waɗannan idan mutum ya tsinci kanshi a wajen da rana ba ta faduwa, to sai malamai suka ce anan ba zai kai ta azumi na illa masha Allah ba, sai ku kaddara asali karfe nawa rana take faduwa. Misali a ce abun ya faru a Gombe, rana tana faduwa 6 da rabi misali, to yau sai rana take faduwa, saboda kaga zare ido kuwa karfe 6 rana ta tsaya. To anan hukuncin sai malamai suka ce sai mu kaddara in 6 da rabi ta yi kawai sai mu sha ruwa. Ina fata an gane. Idan 8 saura ta yi mu yi sallar isha, karfe 5 mu yi sallar asuba, saboda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Dujjal. Annabi ce alamun tashin duniya manya akwai zuwan Dujjal. To kwana ɗaya farko da zai a duniya gaba ɗaya kwana 40 zai a kashe shi, zai ficini duniya na kwana 40 kuma sai ya zaga duniya gaba ɗaya ila har Gombe sai ya zo. Saboda sai ya je kowace ƙasa cikin kwana 40. To amma kwanan shi ɗaya farko da zai yi, Allah zai ja wannan ranan tsawonta ya kai kwana 40. Annabi ne faɗa cikin hadisi. Sannan the next day kwanan shi na biyu ya kai tsawon sati guda. Sannan kwanan shi na uku tsayin wannan ya kai kwana uku. To sauran kwanaki 37 shine tsayin su kaman normal kwanaki. Ina fata an fahimta. To sai sahabbai suka ce Annabi, to ya za a yi sallah saboda rana ta tsaya chak. Sai Annabi ce fa kaddiru, ko sai ku dinga kaddarawa. Yanzu inda a ce a normal kwanaki ake rana ba ta tsaya ba tana tafiya, to yanzu lokacin azhar yayi, kawai sai ku azhar. Ina fata an gane. Haka za ku yi ta yi yanzu lokacin la'asar, yanzu haka za ku yi ta yin sallolin ku. To idan mutum yana azumi wurin da rana ba ta faduwa, shi ma haka zai, ko da ga ranar tana tsaye karfe 6 da rabi kawai sai ka sha ruwa. An fahimci wannan abin da kyau. Kau ina kawo mana ne mu gane ma ni'iman da Allah ya mana in mun kwatanta da waɗansu ƙasashe. An fahimci wannan abin da kyau. To amma kuma akwai wani gari a ƙasan Jordan, ana ce da garin Wikan. Kun san wani abu su kuma wani abun mamaki, azumin awa uku kawai suke. Awa uku tak, rana ba ta fitowa sai wajen 11 na safe. Shine gari ya waye. Sannan karfe uku kuma kafo karfe uku kai biyu da wani abu rana ta fadi. Shi yasa kwata-kwata ranar awa uku take. Daren su ya kai awa 21. Yanda Denmark suke da wuni awa 21, su kuma Wikan a Jordan suna samun dare na awa 21. Kaga opposite kenan. Ina fata an gane. To shine wani aka ce akwai wani gari a Jordan su azumi awa uku suke, yace Allah kai mu wannan gari. Yace wallahi da yana da kudi wancan zai koma irin zafin da ake din nan. Awa uku an sha ruwa. Amma gaskiya azumi idan awoyi suka yi kadan sai ka ji azumin ba dadi. Domin akwai lokacin winter time kamar kasashen Turai, karfe 11 an yi sallar azhar na safe. Ko ba ku asuba sai wajen karfe 7. Karfe 2 an yi la'asar, karfe 4 rana ta fada an yi magariba. To muna irin azumin Litinin da Alhamis. wani aboki na ce kai mallan an yi azumin na akwai ladan kuwa yace saboda ranan ba ta da sai yan awoyi kadan karfe 4 an yi magariba sannan kuma ga sanyi ba za ma ka san kana azumi ba yace ka azumin mun na an yi akwai ladan kuwa to a takeice dai shine wato duk waɗannan zai nuna maka lalle akwai Allah an fahimci wannan abin da kyau wannan yana tabbatar da Allah shike sarrafa wannan duniyar nashi da in ba haka ba turawa da sun canja wannan abu inda wani na da iko wallahi za su canja ya za a bar mu awa 21 eh shi yasa in ka je Denmark yanda suke gina gidajen su ma kowani window ko taga na daki da ko wani abu da ake sawa a baya wanda in aka sauke shi dakin su yayi duhu ka san babu labulan da zaka sauke sa daki duhu da rana dole sai ka gane yanzu rana ne ban gane ko kun gane maganan ba to amma su saboda rana ba ta faduwa har wajen 12 dare karfe 3 ta fito dole dan adam ya bacci ai to sai zama suna da wani ababan da suke kulle tagunan su da su da kuma kofofin su sai dakin yayi duhu saboda duhu shike sa dan adam ya ji kaman dare yayi sai bacci ya zo mishi ina fata an gane saboda galibi hasken rana wani yana iya hana shi bacci to Allah ya sa mu dace duk waɗannan ababe na kawo su ne kawai dan mu gane cewa kar dan wani dalili ka dan ya saka ce ba za ka yi azumi ba in ka kwatanta da azumin wadansu mu misali ma dadi muke ji sannan in kana maganar zafin rana ne zafin ranar da ake a Niger yafi wanda ake ana ina fata an gane zafin ranar da ake a misali India da irin su Australia irin su Kuwait irin su Dubai da sauransu yafi zafin da ake mana anan to yanda suke hakuri su yi azumin da zafin rana mu ma sai mu yi ta hakuri Allah ya ba mu lada sannan kuma kari abu na karshe hadisi ya tabbata manzo ya ga wa nana Aisha sallallahu alaihi wasallam yace ajruki bi qadari mashaqqatiki yace ladanki gurgudan wahalanki shi yasa ibnu usaymin Allah ya mishi rahama yace wadanda suke azumi awa 21 nan ladan su yafi namu wanda muke awa 13 saboda wahalan da ka sha da azumi yana kara maka yawan lada amma wahala wanda yake natural wahala ne ba wanda ka kirkiro ba haka kawo ka jike ta guje-guje wadan ka samu lada a wannan Allah ba ya san wannan abu yana nufin wahalan zafin rana ko tsayin kwanakin awanni ko makamantansu ina fata an gane Allah ya sa mu dace to wannan amsan tambayar da shine ta koma zuwa ga likita ya tabbatar mata ba za ta yi azumi ba sai ta dinga ciyarwa in kuma akwai magani a nemi magani shefi alkhairi insha Allah wannan tana tambaya dangane da hukuncin daukar alkur'ani ga macen da take al'ada to wani abu ne da malamai suka tattauna shi tattaunawa ko mai tsayi abu na farko babu wani hadisi ingantacce da aka samu a lokacin annabi akwai mata yana da mata yana da yaya sahabbai duk suna da mata ko ba haka ba kuma ana karatu a wannan lokaci to sai malamai suka ce babu wani hadisi da annabi ya magana akan wannan matsalan cewa kar mace ta taba Qur'ani dan bata sallah waɗansu malami suka ce idan mace ya zama malama ce mai karantarwa ko daliba a bisa wannan laruran ya halatta magana na farko kenan waɗansu malami kamar Malikiya suka ce bai halatta ba waɗansu malami suka ce za ta iya daukan abinda ba Qur'ani cikakke ba kamar jizyi ina fata an gane wasu malami suka ce to me bambanci tsakanin jizyi da Qur'ani duka Qur'ani ne suka ce da inna da yana da suratul baqara duk matsayin su daya wajen kowanne qur'ani ne ba tsayin abun bane ke sa dai yafi daya ina fata an gane idan ka kafurce wa inna da yana ka kafurce wa qur'ani gaba daya ne ka koda aya daya ne mudahammatan kace baka yadda da ita ba ko sun manazar hukuncin ka daya ne da wanda ya karanta qur'ani gaba daya qur'ani ana imani da shi ne jumlatan gaba dayan shi kamar annabawa ne kace ka yadda da annabawa duka banda guda daya ka rusa sauran gaba daya ina fata an fahimta to karkashin wannan wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin mai janaba da wacce take al'ada ko jinin biki shi mai janaba yana da ikon dauki abun a lokaci daya shine kawai yayi wanka amma mai al'ada da mai jinin biki dauki abun baya hannunta saboda abu ne da yake daukan lokaci kuma sai lokacin da Allah zai da abun ina fata an gane to suka ce mai janaba baya halatta da ke alqur'ani mai girma sai dai na halatta ya karanta da ka amma mai al'ada a wajen wadansu daga cikin malamai suka ce ya halatta idan a bangaren karantarwa ne ko kuma dalifta saboda tsawon kwanakin kila ta manta ma abinda aka koya mata ko kuma ba za a ce kanta je makaranta ba saboda kawai bace da sarki ba za ta dau Qur'ani ba suka ce wannan babu wani dalili akai wasu daga cikin malami suka ce ta yi amfani da app a waya irin Qur'anin da ke waya din nan suka ce shi ba wani abu ne da ke malmus ba za ka iya taba shi ba in ka fasa wayan ba za ka gan shi ba ina fata an gane duk abin da ke waya da za ka fasa wayan babu shi in suka ce kawai wannan yanda ka san iska haka abin yake in suka ce ta yi amfani da app Qur'ani app din Qur'ani dake cikin waya aka ce to wannan kun kawo mana wani abu ne na zamani kafin ayi app din kuma me hukunci suka ce sai a koma asali shine Qur'ani ne da muke dauka din in akwai dalilin dauka na karantarwa ko na dalifta duya halatta wannan shine dai daga cikin maganganun malamai amma malikiya ba sallama wannan maganan ba saboda ka kawo kowanne Allah ya sa mu dace sai tambayin ta na karshe tana da dan uwa wanda yana gaba da ita gaban har ya kai ga ko wucewa ta yana cikin abokan shi sai fara zaginta yana mace da abubuwa da gaskiya na rashin kyautawa har kuma akwai saurayin da yake neman ta zai aure ta yaje ma ya zuga shi wani irin dan uwa ne wannan haka ai muguntanya kai inna na ai ko ɗan uba ne bai halarta wannan abun ba balle bisa ga maganar ta ma kaman ba ɗan uba bane ba to yanzu saurayin ma wajen wata biyu ko ta kira shi baya dagawa sau dan uwan nan ya gaba zuga shi shi kuma ya hau ba bincike shi kuma Allah sauke to sai take cewa ta yayin da za ta yi abun ya gagara to a tambayar ta shine duk da ta faɗi abin da ya hada su na faɗi abin da ya hada su wace ta ce wai eh to abin da take shine domin saboda a ku fahimci halin da take ciki da kuma rashin gaskiyan dan uwan tunda dai kamar da ta bada labari wayanta ne yazo zai sace mata sai ta ganshi tana da waya kila waya ne mai dan girma ya lallabo ko ta sa caji daga ji da wannan dan uwan nata wani ina ga ba saurayin kirki bane ba duk wanda zai shigo gida ya sace wayan mutane ai Allah ya shirye mu da shi gaba daya samun irin waɗannan a cikin gida matsala ne in kin aje waya zai dauke dan canjin ki 500 zai dauke babu security a gida wannan shi ne in security gida kenan akwai irin su to da yazo zai dauke wayan ta ganshi sai ta masa iyo to shikenan dalilin rigimar su kenan to ka san kuma akwai maza masu barazana ba shi da gaskiya kuma sai ya kafe an masa laifi shi ne ya yi laifi kuma sai ya ci an masa laifi to abin da ya mata kenan ko wannan ihun da ta mishi shi ne laifinta ko ta masa sharri to daga nan ya ɗauki wannan matakin a kanta ya sa ta a gaba da rashin mutunci yana neman ma ya hana ta aure tunda in saurayi ya zo ya zuga shi kare dawo kaga an samu matsala to duk dai wannan tambayar da take ya halatta ita ma ta ɗau mataki irin nashi ta daina masa magana ita tara masa magana baya kulawa ya halatta ita ma ta watsar da shi ta share shi to abinda zaki shine ki dauki matakin sulhu da shi ta hanyar wadanda suka girme shi kila kuna da iyaye in ba sa nan akwai kawune ko bafanu ko duk dan iska anguwa yana jin kunya wani a cikin anguwa ka ko ina ne ko ɗan daba ne da ɗan kalare akwai wadanda suke daga wa kafa haka ne ko ba haka ba wannan a kowane gari ko Kano da suka fi kowa ɗan daba marasa mutuncin nan wallahi za ka suna zaman lafiya da wasu a cikin lokacin Obasanjo wuraren 2002 da aka yi tarkicin OPC a Lagos kun san abin ya shafi har arewa rikicin Yarbawa da Hausawa aka zo aka yi ta kashe-kashe Kaduna rikicin shari'a ma duk ya zo ya shiga aka yi ta dai asarar rayuka akwai lokacin da aka tada irin wannan a Kano muna Kano a lokacin muna dalibai a goma ko su ɗan daba marasa mutunci amma mu muna zaman lafiya da su ko wucewa za mu yi akramaka Allahu irin dai wannan gane ko irin yanda suke kai suwan sunna to suka zo za su fasa wani shago na wasu inyamurai kowa ya musu magana sun giji amma cikin ikon Allah saboda zaman lafiyar da muke da su muka zo muka musu magana suka hakura to shi yasa wannan lokaci ka zauna lafiya da su ma yana da amfani kuma dan ihsani fa zaka na musu kawai ina fata an gane to irin wannan duk rashin kunyan dan uwan naki yana jin kunyan wani ko yana ganin girma wani ke kai karan shi wajen wannan a da yamu sulhun yafi a ci gaba da gaba din ina fata an gane dan gaban bata da kyau annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ranar alhamis da litinin ana kai ayyukan bayi gaban Allah subhanahu wataala kuma yana gafarta wa bayi sai dai fa wanda tsakanin shi da wani akwai gaban da ba sa magana Allah zai ce ku dakatar da na waɗannan har sai sun shirya tsakanin su to shi yasa gaba ba ta da kyau a musulunci kuma Allah ya hana sulhu shi yake alkhairi a kowane lokaci Allah ya sa mu dace zamu tashi a aya ta 19 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani kalman ya ayyuhal ladhina amanu abdullahi bin abbas yace duk inda kuka ji an ce ya ayyuhal ladhina amanu Allah ne yake kiran masu imani dan ya gaya musu wani abin da za su aikata wanda zai amfane su duniya da lahira ko kuma zai hane su wani abu dan su hanuwan nasu ya amfane su duniya da lahira bi ma'ana kira ce ga waɗansu mutane ke bantattu idan Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane kowa da kowa ya shiga da mata da maza da musulmi da bayahude da kirista da wanda ma bai da addini kowa ya shiga ciki amma ya ayyuhal ladhina amanu kira ne zuwa ga masu imani kadai shi lafazin al-iman bi ma'ana imani ya zo a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda malami suka ce da kowanne irin siga daga cikin sigogi na aiki bi ma'ana ya zo da suna ya zo da lafazin aiki kaman verb ya zo da duk wani abu da ka sani wanda ake amfani da shi wurin gina jumla Allah ya ambaci kalman iman da salon zance daban-daban cikin alqur'ani mai girma har sau 950 sau nawa sau 950 to wannan kuma da malam ya karanta yanzu nan ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya yi ta maimaita su a Qur'ani har sau 89 ya ku masu imani ya ku masu imani ku aikata kaza kar ku aikata har sau 89 ko a ce ku yi kaza ko a ce ku bar kaza har sau 89 sannan Allah kuma ya ladhina amanu ka Allah ya kira shi sau 380 afwan sannan Allah ya yi ta ambaton kamar da na faɗa sau 89 sannan akwai illal ladhina amanu wa amilus salihati ko kuma innal ladhina amanu wa amilus salihati sau 51 haka Allah ya ta maimaita shi a cikin alqur'ani mai girma lafazin imani ya zo a Qur'ani kamar na faɗa da kowanne irin siga sau 950 amma ya zo kuma bi sigatul fi'il sau 380 shi nake so na ce siga ta aiki sannan da lafazi kuma a kira masu imani shi ne sau 89 ina fata an gane a ce kuma masu illal ladzina amanu wa amilus salihati ko alladzina amanu wa amilus salihati ko innal ladzina amanu wa amilus salihati ire-iren waɗannan a kawo dai amanu a kawo amilus salihati sau 51 imani shine kashin bayan rayuwa Allah ya halicci dan adam ne ta hanyoyi guda biyu akwai bangaren gangan jiki akwai bangaren ruhi ruhi shine ainihin ranka ko kuma a ce zuciya akwai kuma gangan jiki wanda ita ce wannan wacce ake kallo a zahiri to galibi dan adam yakan bawa gangan jikinsa muhimmanci fiye da zuciyar shi wanda kuma zuciyar ita ce dan adam duk yanda zaka yi wanka da sabulu mai tsada ka shafa mai tsada ka sa kaya mai tsada duk wannan shirme ne matukar zuciyar bata da sarki sarkin zuciya shine mutum shi yasa duk yanda mutum yake da kyau in bashi da kyan hali sai a ce ai wane ba mutum bane ko wance ba mutum bace ba ana nufin aljana ce ko dabba a saboda bata da dabi'u masu kyau bata da kyawawan halaye shi yasa dan adam abincin da zai ba wa zuciyar shi shine kyakkyawan imani da ambaton Allah shi yasa annabi ce inna fil jasadi mudghatan a jikin dan adam akwai wata tsoka idza saluhat saluhal jasadu kulluhu idan wannan tsokan ta gyaru gangan jikin gaba daya ya gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu idan kuma ta baci gangan jikin gaba daya ya baci shi yasa duk yanda zaka yi kai kokarin tsarkake zuciyanka daga munafurci da girman kai da shirka da bid'a da dukkanin aikin sabo wanda Allah baya so ka tsarkake zuciyanka da kyakkyawan tauhidi da bin sunna da ambaton Allah zikiri dare da rana da kyawawan ayyuka to shine sai ka zama mutum sai ga Allah baka dabi'u masu kyau a ce ai wane mutum ne saboda kana da gaskiya kana da rikon amana baka da girman kai ba munafunci baka zama da mutane da fuska biyu kana nan kullu straightforward abinda ke gaskiya ne akai kake idan haka ne haka ne in ba haka bane zaka ce ba haka bane ba in baka son mutum ma ka bari ya san baka son shi dan karka munafunci shi ina fata an gane dan babu hatsari kaman kana zama da mutumin da yana ma dariya a zuciya kuma yana tsine maka to shi yasa Allah subhanahu wataala a kowane lokaci yake kiran mu zuwa ga tsarkake zuciya haka hadisi masu tarin yawa annabi ya ta jan hankalin mu da tsarkin zuciya mu zama masu kyawawan dabi'u Allah ya ce alladhina amanu ya kuma su imani la yahillu lakum baya halatta a gare ku an tarithu nisa a karha ku gaji mata a bisa tilas wannan ayin malamin tafsiri suka ce tana mai da martani ne dangane da al'ada na jahiliya kafin zuwan musulunci ya kasance larabawa idan mutum ya mutu matansa ma suna cikin gadon da za a raba a ce kai wani an baka amarya kai wani an baka uwar gida kaga wannan rashin mutunci ne sai jahiliya kenan ke sa musulunci ne da yazo ya kwata mace haƙƙinta a wajen jahiliya ke sa ko anan ƙasar na faɗa ranna akwai wasu kabilu a kudancin ƙasar nan har yau idan mutun ya mutu in yana da babban da zai gaje komai su babu rabon gado babban danka shi zai gaje dukiyanka gaba ɗaya har da matanka har da maman shi tana cikin garin shi saban kafirci ina fata an gane duk abinda ka bari nashi ne idan ko baka da yaya in kana da wa ko kani shikenan zai gaje duk abinda kake da shi har da matanka to shine Allah ya ce jahiliya la yahillu lakum baya halatta a gare ku an tarithun nisa'a ku gaji mata karhan a bisa tilas dan ba tare da suna so ba tilas ta musu aiki wala ta'dhuluhunna kada kuwa ku kuntata musu litazhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun dan ku kwace abinda kuka basu na sadaki ko na kayan aure illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai fa in sun aikata wata alfahasha mabayyaniya anan abinda wannan aya ke nufi kai ne kana tare da mace kana son rabuwa da ita amma na kuma kana tunanin abinda ka kashe a wurin auren yana ka bada sadaki mai tsada, kai kayan lefe masu tsada, sai ka ce to dole in za a rabu sai ka kwace wannan kayan, kun sa kuma su irin wannan, ya ce duk abin da ya kashe sai an biya shi, to me yasa za ka sake ta? To wannan baya halatta, amma illa an yi atina bi fahishatin mubayyana, sai dai fa in matar ce ta zo da wani alfasha mabayyani, ta yi aikin da dole a rabu da ita, ko an kama ta da wani ta yi zina, ko kuma a bata da mutunci tana zakin iyayenka, ko bata sallah, ire-iren waɗannan ababen da lalle sabo ta aikata mai girma wanda zaman ba zai yi ba, to a irin wannan lokaci ya halatta ka ce za a rabu kuma sai ka claim damages. Ina fata an gane abin da ka kashe sai an biya ka, ko ka ce za ka kwace kayan lefe, ko za ka kwace sarakin da ka bayar, ko a dawo ma da shi. A irin wannan yanayin kadai ya halatta, amma haka kawai dan kun samu sabani za a rabu, kana da laifi tana da laifi, ka ce sai an biya ka, kar ku yi wannan abu. Kaga adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala, domin ka'ida na rabuwa al'aslu mace ma bai halatta ta ce a sake ta ba. Dan annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, ce ayi mamratin sa'alat zawjaha talaquha lam turhi ra'ihatal janna, duk mace da tace wa mijinta ya sake ta fi ghairi ma ba'sin, ba tare da wani laifi da yayi wanda shari'a za ta karba wannan laifi bane ba, ba za ta shiga aljanna, ba za ta ji kamshin ma aljanna ba. Amma idan miji ya zama baya sallah, ko kuma yana aikata wasu miyagun ayyuka, ko dan kidnapping ne, ko kuma barawo ne, ko wani dan ta'adda ne, ko kuma ina fata an gane yana da wani aikin da ko yana cin mutuncin iyayenta, ko ita ma yana mata zaluncin da ya kai innanaha, to a irin wannan tana da daman da kai kara wajen iyaye ko ƴan uwa, ta ce kai auren nan fa ba zai yi ba, tana so a bata takarda, ko kai tsaye shi ma ta gaya mishi. Amma in dai babu wani laifi a shari'ar musulunci, haramun ne mace ta aikata wannan abun kawai dan ganin damanta. Annabi ya ce ba za ma ta ji kamshin aljanna ba, Allah ya kiyaye. To Allah ce kar ku kuntata musu, kar kuma ku ainihin kuntata musu kawai dan kuna so ku kwace wani abun da kuka basu, ko kuka kashe a lokacin aure, sai dai fa in sun aikata wata alfasha mabayyaniya, alfasha mai girma wanda mutum ba zai iya hakura ba. Allah sai ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi zama aure da mata, ku mu'amalance su mu'amala ta kyautatawa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, al-Imam Ibn Kasir yace Allah yana umartan maza, wa ashiruhunna, ku zauna da mata zama na aure, bil ma'ruf, da kyautatawa, da kulawa, da mutuntawa, da nuna musu dukkanin kauna. Ay tayyibu aqwalakum lahunna, ku dinga musu magana mai dadi. Wa hasinu af'alakum, ku dinga kyautata mu'amalan ku da su, bi hasbi qudratikum, gargwadon iyawan ku. Baya halatta ya zama namiji yana matansa bakatan magana, ko kuma yana mu'amalanta ta mummunan mu'amala. Yace faf'al, yace kama tuhibbu zalika minha, kamar yadda kake so da kyautata maka, faf'al anta mithla, kai ma ka aikata irin wannan. Yanda kake so matanka ta kyautata maka, Allah yace wa ashiruhunna bil ma'ruf, kai ma ka kyautata mata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya faɗa cikin hadisi, khairukum khairukum li alihi, mafi alkhairu ku maza wanda yafi alkhairi ga matan shi. Wa ana khairukum li ahli, ni kuma nafi kowa alkhairi ga matana. Haka annabi yace, idan aka tara maza, in ana so a gane wa yafi alkhairi a wajen Allah a cikin su, sai a gano wa yafi kyautata wa matan shi. To tabbas da nassin wannan hadisin sai ka ce har a wurin Allah wannan yafi sauran alkhairi. Al-Imam Ibn Kathir yace wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamil al-ushra, na daga cikin kyawawan dabi'u na manzon Allah yana kyakkyawan zama da matan shi sallallahu alaihi wasallam, yudaibu ahlahu, yana wasa da matan shi, wa yatalaffu bihim, yana tausaya musu, wa yudahiku nisa'ahu, hatta yana wasan barkwanci ma da matan shi. Haka dabi'an annabi. Wata ran annabi kirana na Aisha yace za su yi tsere, kun san tsere ko, a ruga da gudu a ga wanne zai wuce wani. Nana Aisha tace muka sheka a guje, saboda gidan yana da girma, ko ba haka ba, in gida mai kunci ne ba yanda za a yi. Tace da muka sheka a guje sai na wuce annabi alaihi salatu wassalam, na mission zero kenan ko inji an kwallo tace bayan wani lokaci mai tsayi ni hanna manta annabi ce azo a sake tace da muka sake wannan tseren sai ya wuce ni tace saboda a lokaci na dan fida kiba haka tace ta ci beta tayi tayi kiba sai annabi ya ce to wannan tsere ki da nayi na rama wancan wanda kika mi an buga duro kenan haka annabi yake wasa da matan shi annabi idan ya shigo gida duk abin da matan shi suke yakan sa hannu ayi da shi idan wanke wanke ne shi ma sai ya shiga idan yankan kubewa ne ko ya kuwa da alaiho shi ma sai ya shiga idan shara ke ce shi ma ba shi tsintsiya haka ake yanzu ko mazaje ko ta ce top to amma shi annabi haka yake da matan shi ara maka ma kake ko to waɗannan ababen ƴan uwa duk wani abu da ka sani wallahi na soyayya da za ka karanta ko a littafi ko ka ganshi a TV wallahi duka annabi ya aikata su kawai abin da ke faruwa annabi ne muka bar karantarwar shi muka koma muna koya a wajen wasu babu wanda yake annabi iya soyayya a duniya domin saboda tsabar soyayya irin na annabi alaihi salatu wassalam nana Aisha wani lokaci ba ya kiran sunanta in zai ce ya Aisha sai ce ya Aish ya kaji abu ana kiran wannan ko ta yi fushi sai ta yi murmushi haka annabi yake duk inda ya ga matan shi ta dan canza sai ya bata dariya an fahimci wannan abin da kyau saboda Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata ku yi mu'amala da su da kyautatawa da kulawa da nuna musu kauna da soyayya Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yadda kamar da Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi yace inni la atazayyanu limraati yace nakan ci ado ne kulliya in zauna a gida kawai saboda matata ba inda zan ci yace kama tatazayyanu li kamar yanda ni ma nake so ta min kulliya ta min ado shine wani yace wai wata ran yayi kulliya matan sa tace ina zaka je ne yace ba inda zan je tace lalle wa yayi amfani to wannan shine dabi'u na sahabbai dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin jikokin na Fatima Muhammad bin Hanafiya Allah kara masa rahama yana cikin ahlul baiti wani yake cewa na je gidan shi sai na musallama ya fito yace sai na ga gemun shi yana jike da turare yace ma lafiya kuwa yace wallahi matata ce ta jika gemuna da turare tace yace gaba ɗaya wannan turaren nake gani matata ce ta zuba mishi to kaga wannan idan ahlul baiti manya manyan magabata suna irin wannan rayuwar to mu ina muka dauko rayuwar rashin mutunci da kaga mutum zai shigo gida atsume ko sallama wani ba zai ba fa idan yana shigowa ya ko wani abu sai ya bol da shi a san ya shigo ce ga yalla boye da kowa ya shirya kaga yara suna kuya sai ka ce kura ta shigo wallahi wannan ba dabi'a mai kyau bane ba ka shigo da sallama shine sunna in an bata maka rai a waje ka aje shi a waje dan ba su suka bata maka rai ba wani sai je wani dan a caba ya zazzage shi ko wani driver boss ko ya fada da wani a kasuwa ko a office sai ya dawo gida zai huce akan matan shi da ya shigo abu kadan za ta yi sai ya hawo to yanzu wannan ba zalunci bane ba al'asali shine ka bar fushinka daga kofar gida dan ba aikata maka wannan laifin ba san abinda kullun nake ga yawa ƴan uwa shine duk abinda zaka yi wa matarka na rashin mutunci ka kwatanta shi da kanka in aka yi wa ƴarka ya zaka ji ko aka yi wa kanwarka ya zaka ji ina fata an gane ko aka yi wa yarka ya zaka ji ko a ce babarka ce tana gidan wani ana mata kai kai akwai wanda ko baban shi ne fa in yana kosa wulaganci haushin uban yake ji wannan dabi'a ce ta dan adam haka ne ko ba haka ba za ka ga yana jin haushin baba to dan me kai kuma kake wata shesa duk abin da yake faruwa da wani ka kwatanta shi da kanka jiya nake ce wasu rashin tsaron da ake fama da shi a Najeriya idan kana so ka gane illan abun ka kwatanta kai ne abun ke faruwa a garin abun da ke faruwa a Zamfara Allah ya kiyaye in a Gombe ne ya zamu ji to daga nan za ka gane illan abu a ce a shigo gida a dauke maka matarka da yarka ai zina da su kuma a tafi da su sai ka biya kudin fansa wani irin bala'i ne ko dabbobi ba sa wannan rayuwa dabbobi ma ba haka suke rayuwa ba ko a shigo gari a kakkashe mutane a tarwatsa gari haka kawai kaga gari ya zama ba kowa an koli kowa to ka kwatanta in aka muku irin wannan ya zaka ji daga nan zaka gane zafin abun da kuma gazawar wannan gwamnati to shi yasa duk abin da ke faruwa da wani in kana so ka gane girma abun kwatanta shi da kanka to ana Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da mata mu'amala ta kyautatawa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ya faɗa cikin tafsirin shi yace fal ayatul karima yace wannan aya mai girma tushiru ila hukmin azima tana shirye da mu zuwa ga wani hukunci mai girma min hana daga ciki anna alal aqili an yandura ila hayati zawjiya min jami'i nawahihi yace duk wanda yake da hankali ya zama wajibi akan shi rayuwa ta aure ka kalle shi ta kowace irin fuska karka ainihin dakufe tunaninka wajen kallon rayuwar aure yace la min nahiyatin wahida wa hiya min nahiyatil bughdi wal hubbi karka kalle abun kade ta bangaren fushi ko kuma soyayya ka kalle shi beyond wannan abun ka kalle shi ta hanyar fa ibada ne wannan abun ina fata an gane neman yardan Allah ake da wannan mu'amalan auren neman aljanna ake da wannan auren sai ce wa an yandura fil alaqa allati bainahu wa bain zawjihi bi anil aqli wal maslahatil mushtarika la bi anil hawa a kullun ka dinga kallon rayuwar aure da ido na hankali da maslaha gamammiya ba da son zuciya ba sai ce wa an yandura fil alaqatil wa an yuhakkima dinahu wa damirahu qabla an yuhakkima atmatahu yace a kowane lokaci duk abin da ke faruwa tsakaninka da matarka soyayya ne ko rikici ne ko fushi ne ko sabani ne ka kalle shi ta nahiyan addini ba ta nahiyan atifa shine emotion ban san ya san fasar emotion da Hausa ba ba malamin Hausa anan ne atifa ya ake fasara shi na san dai yan boko sun gane insha Allah al atifa malam sai ko zaka ce maka mal emotion al-atifa shine emotion da turanci bi mana idan abu ya faru madadin kai aiki da hankalinka sai kai aiki da abinda zuciyanka kawai ya raya maka ina fata an gane kaman son Buhari emotion ne ba da hankali muke aiki ba ku yi hakuri masoya Buhari Allah ya taimake shi ina fata an gane soyayya ce ta emotion kawai sai baba to saboda me sai mai gaskiya saboda me ban gane ko kun gane ba ya zama kana gina abu ne da hankalinka ba kawai da abin da zuciyanka ta raya maka ba an gane ko duk lokacin da zaka yi hukunci da zuciyanka galibi ba a samu sakamako mai kyau amma in zaka yi hukunci da hankalinka sai a samu kyakkyawan sakamako an gane wannan abin da kyau to shine malam yace a kullum mu'amala ta aure a dinga hukunci da hankali ba da zuciya ba ina fata an gane shi yasa mace sai ta ce kawai ita a sake ta in ka cika dan halal ka bani takardana in iyayenka kaza ne ka sake ni shi kuma sai ya sake ta sai ta koma kuma tana da na sani kaga wannan hukunci ne da emotion ba da hankali ba an gane wannan abin da kyau shi yasa wani matarsa ta ce in ka isa ka sake ni yace wallahi ban isa ba to ba shikenan ba ashe baka zuciya ce wallahi ban da zuciya to shine maganin masu emotion kenan in ya hau kai ka sauko shikenan an wuce wurin gobe kuma a ce fa jiyan nan kai hakuri wallahi raina ne ya baci to shine aiki da hankali kenan amma inda shi ma yayi irin nata me zai faru duk sai ai da na sani to shine malam yake cewa a kowane lokaci mu dinga hukunci da hankalinmu wajen mu'amala ta aure ba mu dinga hukunci da emotion namu ko atifa ba Allah ya ce wa ashruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da mata mu'amala ta kyautatawa dan uwa shi aure kamar da na faɗa ibada ne aljanna ake nema da shi yanda bai halatta ba ka zalunci ƴar mutane amana Allah ya baka annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira ku dinga wajuran ku wasiya a rike mata da alkhairi haka annabi ya faɗa to haka ke ma ji tsoron Allah cikin zamantakewan aure, ki mutunta mijinki, ki mutunta ƴan uwanshi, dan aljanna kike nema da wannan mu'amala ta auren. Kowa yayi kokarin abin da zai yi dan auren ya dore, saboda dorewan aure din gina al'umma ne, rugujewan aure kuma rugujewan al'umma ne. Shi yasa babu abinda ake so a yi shi a last kaman saki, yana zuwa ne last option ba. Idan akwai option dubu, duk ya kamata a bi su. In an je sulhu wurin iyaye bai yi ba, a koma wurin kawo ne, a je wurin baffanu. Ina fata an gane ko alƙali ba ya so haka aure ya mutu. Duk inda aka je kotu za ga alƙali kokari yake a daidaita. In ka ga ya ce ai saki, ya gane abin da ya kai inna na, to shi yasa dole a danna zuciya, dole a yi hakuri, a duba akwai yaya, akwai zumunta, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Allah dai ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, wani in ya aure mace ita kadai ya aura, ba ruwan shi da danginta da ƴan uwanta, ba su da mutunci a wurin shi. Wata ma in ta aure mutum, ba ruwanta da girmama iyayen shi, ba ruwanta da ƴan uwan shi, shi kadai ta aura, kokari ma take da raba shi da dangin shi. Wannan ba musulunci bane ba, ba kuma alkhairi bane ba, kuma Allah ba ya son haka. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku mu'amala da mata, ku zauna da su da kyautatawa da mutuntawa, a kula da su, a nuna musu kauna da soyayya. Yanzu dan Allah, irin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai, wa zai ce wa musulunci bai girmama mace ba? Sai dai makin musulunci. Duk wanda ka ji ya ce musulunci bai mutunta mace ba, shine ma bai san abin da yake ba. Wani bai hude ya tambayi wani malami, yace dan me ku musulmai kuka takur matan ku, kullum kuna boye su a cikin gida, in za su fita kuma su lullube jikin su gaba daya, kuna ai kun takura musu? Sai malamin ya bashi amsa ta hankali, dan aya da hadisi ba zai aiki a wurin nan ba. Sai yace yanzu idan misali mace ce ma ta fasa tambayan, mace ce bai yahudiya, sai ya bata amsa da cewa na daga cikin abin da ke da daraja a wurin mace, a kayan mata gaba ɗaya wanne fi daraja da tsada? Sarka ko? A ce sarka na gold misali, sai ga wani miliyan biyu, na ga wani a Dubai na taya, nawa wannan? Aka ce dala dubu kaza, da na buga na ga wani miliyan biyu, na ce Allah ya sauwaƙe. To nan sai barayin ƴan siyasa da kuma masu kuɗi, ba kowa ba ne barawo. Ina fata an gane, ba da mafi yawansu Allah da ya sauwaƙe, amma na galibi ina fata an gane. Wani lokaci in ka kalli halin da ake ciki a ƙasar na talauci da yunwa da bala'i, yaushe za ka zo ka sasarka miliyan biyu? Ni da wannan tunani na kenan, ko cikin danginka akwai talakawa? Akwai wanda wallahi yana neman dubu goma a danginka bai da shi, kin zo kin sasarkan 2 million kuma sai me? Kina mutuwa ya zama gado, a ji abin da yake a hannun bajo gaba ruwan kowa. Kun fahimci abin da nake nufi? To galibi mu dinga aiki da hankali hatta wurin kayan da muke sawa. To shine anan, amma fa mu tuna da hali ya saya bai yi haramun ba, kar ku je ku ce na ce haramu ne, halal ne. Ina fata an gane. Idan Allah ya hore miki sarkan miliyan kaza za ki sa? Allah ba da sa'a. In Allah bai hore maka ba, kai ta istighfari. Sai wannan malami ya ce bai yahudiyan, na daga cikin abin da ke da daraja akwai sarka, kamar da na faɗa akwai sarkan miliyan ɗaya. To me sarkan dala dubu biyu ya fi miliyan? Ina fata kun gane. Akwai kuma sarkan dubu biyar, kuma za a samu ba? Just common sarka haka, ba wa mai tsada ba, za ka samu na 5,000 kila a kasuwa. Akwai ko babu? Akwai. To za ka kwatanta miliyan ɗaya da dubu biyar? Ba zai yiwu ba. Sai ya ce to idan aka ɗauki sarka na gold aka baki wanda ya kai dala dubu biyu, sai aka ɗauki sarka kuma na naira dubu goma misali aka baki, idan kika zo da su gida, wani irin ajiya za ki musu? Dan dubu goman nan ko akan gado za ki bar shi ya kwana, ko a falo, haka ne ko baka ba? Amma sarkan miliyan na gold ina za ki boye shi? Can cikin akwati karkashin downtown. Kun gane wannan abin da kyau? Sai malami ya ce mata me yasa kika boye wancan, ba kya so a gani? Ta ce saboda darajar shi da tsadan shi. Ce to haka matan musulmai suke? Ina jin ba ku gane abin ba. Yace saboda darajar wannan sarkan da tsadan ta yasa kika boye ta, kuma ba ba kowane lokaci ke fidda shi ba, sai za a je wani biki ko sallah ko kaza ko kaza, kullun sarkan tana boye, ba kya ma so kowa ya san aina cika boye shi, saboda tana da tsada, tana da kima, tana da daraja. Amma waccan da yake bata da daraja 10,000 tana kan gaban miro a je da kin tashi ki dauka, ba kya tsaron kowa ya gani. Sai ce to matan da basu da daraja, basu da kima, su ne suke fita haka sirara, amma matan da suke da kima, suke da daraja, kullum boye su ake. An fahimci abin da kyau, kaga aiki ne na hankali, kuma ya bada amsan tambayin da take yi. To shi yasa a kullum musulunci ya bawo mace daraja, ya bata kima, ya daukaka ta, ya kuma kwato mata haƙinta. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi, kuma amalanci mata mu'amala ta kyautatawa. Fa in karihtumuhunna, idan kun ki mata saboda wani dalili, fa asa an takrahu shay'an, Allah ya ce da sannu za ku ki wani abu, wa yaj'al Allahu fi khairan kathira, Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin shi. Na Allah na magana dangane da kai ne kana tare da mace, tana bata maka rai, duk inda mace take maka laifi ta wani bangare, akwai kuma wani bangaren da zaka ga tana da wani alherin ta, duk inda mijinki yake da matsala ta wani bangare, zaka akwai bangaren da yana da alherin shi. To a kullum mu gina rayuwa akan haka, inda mutum ke da matsala a bashi uzuri, a mishi addu'a, a mishi nasiha, inda yake da alheri kuma a yaba mishi, a masa fatan alheri, namiji ne ko mace. Wannan shi ke sa a samu ci gaba, a samu zaman lafiya kuma a cikin gidaje, sai Allah ya ci ne.
Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qiran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhuna
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin, idan kun yi nufin canja mata da waɗansu mata, bi ma'ana kai ne kana tare da matanka, sai kake so ka karo wata, amma kafin ka karo wannan sai ka saki wata, kila matanka hudu ne, kaga wata kuma kana so, saboda kai ne mayin karin aure, sai kai ta kokarin wace zan saka. Wallahi kuma za mu su irin wannan, sai ya kirkiro duk laifin da za a duniya dan ya sake ta. Akwai waɗansu kuma ta saɗe ce ta zai ƙara aure, amma yana son wancan so kuma blindly ya makanci, sai ta ce sai ka saki wanci in kana so in shigo, kuma sai ya sake ta. Duk wannan yana faruwa, shi yasa ƙarin auren halal ne, amma kar ƙarin auren ya zamo sanadiyyar cin mutuncin wacce take cikin gida. Ina fata an gane, idan kai wannan Allah da manzo suna fushi da kai dan ba haka suka ce kai ba. To shine Allah ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, wani ya same ni yace wai kwanan nan wani zama lauyan mata, tace ce ni dai ban san mene ba, haka ne ko baka ba, abinda aka rubuta muke karantawa, kuma kowa na fadan laifin shi. Allah ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, idan kuna so ku canja mata da waɗansu mata, wa ataytum ihdahunna qintaran, amma kun ba wa ɗaya daga cikin su qintaran, tarin dukiya mai yawa, fala ta'khudhu minhu shay'a, idan za ku sake su kar ku karbi komai, kar ku kwace komai daga cikin abin da kuka ba su. Allah ya ce shay'an litqalil, komai kankantan wannan abu, ata'khudhunahu buhtanan, shin za ku kwace abin da kuka ba su saboda kage, ku kirkiro ƙarya, ku jingina mata, wa isman, da wani zunubi mubinan mabayyani. Allah ya ce wa kayfa ta'khudhunahu, tayaya za ku kwace abin da kuka ba su, wa qad afda ba'dukum ila ba'd, bayan sashin ku ya tara da sashi, wa akhadna minkum mithaqan galiza, sannan su matan sun rike alkawari mai girma tsakanin ku da su. Malabe suka ce na daga cikin alkawari mai girma da aka kulla tsakanin mata da maza akwai daurin auren da aka yi akwai ba ta kanka da tai akwai fifita gidanka da tai akan gidansu kaga an aure mace da Gombe an tafi da ta Sokoto wa akhadna minkum mithaqan galiza kenan ina fata an gane wannan in ba ibada ba me zai sa mu tiye wannan abu ko ma'aikaci aka mishi transfer zuwa Sokoto zaka yana kokarin ya za a cancel transfer din nan saboda Sokoton ta masa nisa kila bai da kowa a can ba dangin iya ba na baba ina fata an gane wata rana wani aka mishi transfer daga Kudu zuwa Katsina shi tunda yake bai taba zuwa arewacin Najeriya ba yana ta damuwa ya za a kai shi arewa yana ta surutu sai ya samu wani abokin shi to abokin da shi kuma yafi shi ma jahilcin arewa yafi shi jahilcin arewa sai shi yace mishi wallahi amin transfer zuwa Katsina yace kai Katsina aka tura ka yace wallahi ce ta aika shi ga uku sai yace ina ne Katsina yace sai an wuce Maiduguri kawai sai zo na fara kuka yace sai an wuce Maiduguri ya zauna ya dinga sharar hawaye shikenan an kashe shi to shine Allah yace wa akhadha minkum mithaqan galiza amma kaga mace aure ya kai ta Maiduguri duk da akwai boko haram duk da abun yayi sauki Allah kuma ya kara mana saukin shi kaga an dauki mace an kai ta Zamfarko Sokoto duk da akwai insecurity a wurin amma saboda ta sallama ta bi Allah da banzo ta bi umarnin iyayenta kuma tana kaunar mijinta to wacce ta maka wannan dan me zaka zalunce ta Allah yace ata khudunahu buhtanan shin kawai za ku kwace abinda kuka basu saboda kire da kage da kazafi da sharri wa isman mubina da kuma wani aikin zunubi mabayyani wa kayfa ta'khudunahu wa kad afda ba'dukum ila ba'd ta ya za ku kwace abinda kuka basu bayan sashin ku ya tara da sashi ta baka kanta saboda biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kaunan da take maka ya kamata ka tausaya mata wa akhadna minkum mithaqan galiza sanan surki alkawari mai girma tsakanin ku da su ina ka anaye kamata mu tsaya in Allah kai mu gobe ayoyin da zamu tashi ayoyi ne da suke magana akan matan da ya halatta a aura waɗanda su ne a musulunci kadai Allah ya ce kar a aura shi zamu lissafa gobe insha Allah kafin nan ina jin Allah kai mu jibi ko ranan talata ko man da aka ne ko ranan talata da karfe 9 za mu karbi bakoncin matan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa za ta kawo ziyara nan za ta gabatar da nasiha daga karfe 9 zuwa karfe 10 sannan sai mu fara ainihin tafsiri insha Allah jibi kenan ranan talata kafin nan akwai asusun marayu sun akwai wata Habiba mai kuɗi ta aiko da naira 500 ta account akwai Maina Muhammad ya aiko da naira 1000 akwai Ali Dan Juma ya aiko da 200 akwai Labilo Muhammad ba 2000 sai Muhammad Umar Abdullahi 300 Hamza Jibrin 1000 jimillan gaba ɗaya 195,623 da kobo 66 wannan shine abin da ke account din marayu Allah ba da ikon taimakawa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da imani da abin da lafiya za ta ci ya ubangiji ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu ka sanya albarka cikin kasuwannin mu ka sanya albarka cikin ma'aikatun mu ya Allah ka sanya albarka cikin makarantun mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait ya Allah duk masu bukata na alkhairi Allah ka biya musu ya ubangiji kuma girman bukatun mu Allah ka san su Allah ka biya mana ya ubangiji masu damuwa kuma Allah ka yaye musu ya Allah duk wanda ke cikin wani damuwa kowace iri ce Allah ka santa Allah ka yaye mishi subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ya rabbi